sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 60, mita 41, sai mita 31 da kuma kan mita 25. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon muryar Amurka na VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da Lol da kuma Niya FM. Ana kuma iya jin mu yanzu nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauran abokan aiki daga Washington DC ke fatan ina lafiya. A bayan labarai, muna tafa da rahoto kan yada zangon da wani sabon jirgin ruwan mayakan Najeriya mai suna NNS Unity yayi a tashar jiragen ruwan Colombo a ƙasar Sri Lanka. Muna tafa da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma zauren dattawan arewa. To amma duka sai bayan kun ji labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Bayan ganawa da sakataren tsaron Amurka Ashton Carter yau Asabar, Prime Minister Iraki ya ki amincewa da tayin da Turkiya ta yi na shiga jerin fafata da ake yi domin kwato birnin Mosul daga hannun kungiyar ISIS. Haidar Labadi ya dage cewa dakarun kasar da Kurdawa da wasu dakarun yanki za su dauki nauyin yanto Mosul da sauran kasar da ke hannun yan bindiga ba tare da wata matsala ba. Kara da cewa idan akwai bukatar taimako za su nema daga Turkiya da wasu kasashe da suke yankin. Da yake magana da manema labarai a Bagadaza, Mr. Carter ya ce batun irin rawar da Turkiya za ta taka a fafatawar kwato birnin Mosul yana da sargagiya. Ya ce Prime Minister Abadi ya ce ya yi magana da Turkiya a baya kuma zai ci gaba da magana da kasar wato kan wannan shawarwari. Yaucin Iraki shi ne manufa mafi karfi kan wannan batu. Rawar da Amurka za ta taka a nan, in ji Mr. Carter, shi ne aiki tare da kawayenta da ke cikin rundunar taron dangi, aiki da nufin warware irin wannan batu da kuma tabbatar da cewa kowa ya mai da hankali wajen yaƙi da ƙungiyar ISIS. Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya bayyana ƙudurin rage haraji ga Amurkawa da ke rukuni matsakaici daga kashi 35 cikin 100. Yayin da yake bayyana jerin matakai da zai ɗauka cikin kwanaki 100, yana fadar White House ta shugaban Amurka idan har Amurka suka zaɓe shi ranar 8 ga watan Nuwamba mai zuwa. Haka nan Mr. Trump ya yi alkawarin zai takaita wa'adin ƴan majalisun tarayya kuma ya gabatar da dokar da za ta dakatar da ɗaukar ma'aikatan gwamnatin tarayya. Haka nan zai rage dokoki da gwamnatin tarayyan take kakkafawa. Tumice zai kawo ƙarshen korar bakin wato zai kawo ƙarshen korarar bakin haure cikin Amurka ta wajen zartar da hukuncin ɗaurin shekaru 2 kan duk wanda ya shigo ƙasar ba bisa ka'ida ba. Hakanan yace zai buƙaci ɗaurin shekaru 5 kan duk waɗanda cikin bakin hauren aka samu da aikata manyan laifuka ko shiga ko yin fursuna a baya ko laifuka da ake kallo a zaman ƙanana amma masu yawa, ko kuma wato waɗanda aka ta sakiyar su amma suka sake shigowa Amurka. Yarar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton ta yi yaƙin neman zaɓenta yau Asabar a jihar Pennsylvania a biranen Pittsburgh da kuma Philadelphia. Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma jami'ai daga ƙungiyar da take fafutukar hanawa wanzuwar makamai masu guba ta ce gwamnatin Siriya ce ta kai hari da makamai masu guba a karo na uku a yankin da tuni yaƙi ya ɗaiɗaita. A cikin rahotonta na hudu bayan bincike da ta gudanar na tsawon watanni 13 da ta aike wa kwamitin sulhu jiya Juma'a, ta ce akwai isassun shaida da za su nuna cewa da hannun gwamnatin kasar a harin da aka yi ranar 16 ga watan Maris na bara a garin Kaminas na yankin Idlib. Rahoton ya zargi shugaba Bashar al-Assad wato saboda amfani da bama-bamai da aka hada da sinadaran iskar da ake kira chlorine da ta yi amfani da jirage masu saukar angulu wajen kai wannan farmaki. Zargin amfani da makamai masu guba ba wani wato ya zama wani bangare ne na yaƙi da ake a Siriya, inda gwamnatin da ƴan tawaye suke zargin juna. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yan fashi cikin ruwa a Somalia sun saki ma'aikatan jirgin ruwa su 26 waɗanda suka kama lokacin da suka yi fashin wani jirgi shekaru 5 da suka wuce, wanda ya kawo ƙarshe garkuwa da mutane mafi tsawo a yankin kamar yadda jami'an ƙasar suka yi bayani. wata majiya kusa da ƴan fashin ta ga wakilin muryar Amurka cewa an saki waɗanda aka yi garkuwa da sun ne bayan da aka biya kuɗin fansa dala Amurka miliyan 2 ikirari da ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da sun ya ƙara tabbatarwa ma'aikatan jirgin ruwan sun fito ne daga kasashen Cambodia da China da Indonesia da Philippines da Taiwan da kuma Vietnam a cikin watan Maris na shekara ta 2012 na ƴan fashin ruwan daga Somalia suka sace jirgin ruwa na masunta da ake kira FV Naham dauke da tutar Oman ba nesa daga gabar kasar Seychelles wata tawagar Taliban daga Afghanistan ta yi tattaki daga Qatar zuwa Pakistan domin shawarwari da jami'an kasar kan batutuwa masu yawa ciki har da kamawa da kuma da aka yi wa shugabannin wasu mayakan sa kai da kuma rufe makarantu da ƴan gudun hijira da Afghanistan ke amfani da su
labaran duniyar kenan aka saurara madalla sabon jirgin ruwan yakin da Najeriya ta siyo daga kasar China mai suna NNS Unity yaya da zangwa ta ce jiragen ruwan Colombo a kasar Sri Lanka inda kamar yadda al'adar mayakan ruwa take sojojin da ke cikin sa da na kasar da suka yada zangon da su wani dan atusaye na hadin gwiwa ga Hassan Maina kaina da karin bayani.
Tsayen ya fara ne inda wani sabon katafaren jirgin ruwan yakin rundunar sojin ruwan Najeriya mai suna NNS Unity ya isa birnin Colombo na kasar Sri Lanka daga Malaysia inda daya daga cikin hafsoshin ruwan Najeriya Rear Admiral Andrew Ode suka tarbe shi. Babban hafsan sojin ruwan kasar Sri Lanka Rear Admiral Jayanta De Silva wanda ya jinjina wa yadda dakarun kasashen biyu suka yi atisayen hadin gwiwa. Yayi fatan hakan zai amfani kasashen biyu. Na tambayi daraktan watsa labarai na rukutar sojojin ruwan Najeriya, Commander Christian Ezekobe, ko menene makasudin wannan atisaye?
Our maritime domain is about 84,000 square nautical miles. That is about one third the land size of Nigeria.
Kasan ruwan mu kusan murabba'in kilomita 84 ne, wato kenan kamar 1/3 baki ɗayan Najeriya kenan. Kaga wannan babban wuri ne a tsare a batu irin na tsaro. Kuma hakan zai ƙara mana azama wajen tsare kasan nan ta cikin ruwa. To koyaya masana tsaro ke ganin wannan atisaye? Aliko Irrashid Harun, ƙwararre ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Kasan Navy tun da jimawa na Sri Lanka suna matuƙa da matsalan piracy, wato yakin armed robbery na ruwa kenan wanda ake kira piracy. Don ka duba yanzu Nigerian Navy suna da wasu kalubalen da yake damun, kamar yanzu abin da yake tasowa a Niger Delta. Ba su da wani muhimmin strategy da ya kamata su yi in ba sun dace sun hada da wasu abubuwan da ya kamata su yi kamar da Sri Lankan Navy ba. To yanzu wannan abin da Nigerian Navy suka yi a matuƙa ne kan cewa za su yi strategizing to ga al'amuran kalubalen da yake samun cikin Nigeria ko kuma al'amuran da suke tasowa. Yanzu ka duba muna da border da wasu wurare da yawa kamar ta ruwa, kamar ka duba akwai Gulf of Guinea kamar kuma Libya, inda har yanzu wannan ISIS na Sirti ana tsammanin cewa za su yi amfani da ruwa su rika shigowa da makamai don su rika ba wasu ƴan uwansu a wasu ƙasashe na Afirka. Kuma Najeriya tana.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Uku in ji gangan soja, soja ba bakun a gode kai ba bakun iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarunku.
Ma da lama sauraro ku gyara zama ga Jummai Ali da shirin nan na tsintsiya.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya 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 madaurin ki daya babuwani.
Tambayan su na farko shine abinci, roƙon su kai ya kai ma Jummai har wani iri da muke kaiwa wanda mataimakin shugaban ƙasa ya turo walla a ce a raba wa mutanen su yi shuki don damuna ya zo. Wallahi suka ce ina abinci ba ku kawo mana ba, yanzu kan muka ce abinci bai zo ba zai zo, wannan mun kawo muku ku yi noma. Suka ce su za su ci wannan ne. Kuka ce musu wannan an riga an sa chemicals a jikin shi ba inda za su. Suka ce za su san inda za su wanke. Warai da gaske.
Haka al'amarin ya kasance a wani wuri, za ku ji ko a ina ne. Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya wannan fili na tsintsiya madaurin ki daya ya gayyaci Hajiya Turai AA Kadir, shugabar kwamitin sasantawa na kungiyar dabarun samar da zaman lafiya ta Jami'ar Amurka da ke Yola jihar Adamawa, da ake cewa Adamawa Peace Initiative da Turanci. Hajiya Turai ta fara bayyana mana irin ayyukan da Adamawa Peace Initiative take gudanarwa na tabbatar da dorewar zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Adamawa can arewa maso gabashin Najeriya. To wannan kungiya ta Adamawa Peace Initiative tana gudanar da wannan aiki na tabbatar da dorewar zaman lafiya tare da taimakon malaman addini da shugabannin jama'a. Jami'ar Amurka da ke Yola jihar Adamawa ta faro abinda ya zama zakaran gwajin dafi da yake ci gaba da yin tasiri sosai a tsakanin al'umma. Kamar yadda masu iya magana suka ce, zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Hajiya Turai AA Kadir ta ci gaba da bayyana mana irin taimakon da Adamawa Peace Initiative take bayarwa.
Kuma a cikin haka din mun je sarcifo yaran da suka gudu daga dajin nan da aka je aka sisa a kowane da suka gudu. To su imma mun je har Cibok mun je mun kwaso su, wasu mun zo mun sa a makaranta, suna nan yanzu a TM Academy nan wanda yake karkashin AUN. Kuma duk wannan just a samu a zauna lafiya, mun dauko iyayensu su zo da su su ga inda suke, su kwantar da hankalinsu. Kinga duk wannan dai na zaman lafiya ne. A da lokacin da aka yi wannan abu aka kwashi yara a makarantu, da muka duro muka sa yaran nan a wannan makaranta, duk wasu masu ya'ya a wannan makarantar daga wani je sun ji tsoro, suna ganin kada a bi su a nan a zo a ci za a kama su a cikin makarantar da ya'yansu yake. Alhamdulillahi da wannan peace conference da muka yi ya wayar da mutane da yau har zama yanzu da yake duniya abu ya kwanta. Samun yara ma na makaranta da muka yi bana a wannan makarantar university na ya fi na koyaushe, don hankali ya kwanta. Ba mu ba kaɗai ma a Najeriya ɗin abun da ya kwanta, kin san ya laba. So muna ganin alhamdulillahi wannan abun da muke yin yana karɓuwa. Da inda baka isa ka shiga ba ma yanzu za ka shiga.
To ana kokarin a samu zaman lafiya game da abubuwan da suka faru kamar yadda kika ce kun kafa kwamitotin sasantawa. Wani kira zaki ma matasa irin waɗanda ake yaudaran su je su shiga ayyukan asha?
Na ɗaya shine kinga duk mutum matashi, wa alaikum assalam, kin san matashi duka shi nashi tunani wani iri ne. Kuma kinga yanzu duka abinda muke yi nan ya fi affecting din matasa ba banda yara. So yana da kyau matasan mu san cewa abin nan da ya faru ko mai aka yi, mutuwan tsoho fa bai da wani damuwa kamar mutuwan yaro saurayi. So duk abin da ya faru in su ne yake affecting, don haka su ne muke so. Yanzu duk abin da muke muna yi ne targeting ne kawai muke yi ma yara matasa, ko menene ma da kika sani, ko koya musu sana'o'i da muke yi yanzu a local in the affected areas nan, muna neman matasa ne.
Shine
matasa sun kai sun zama mutane, komai zai sauki. Don tsofaffi za su je su yi fada ne, wanda suka yi wannan tashin hankali ma ai matasa ne.
To ai shi yasa nace yanzu mu dauka matasan suna jinki, wani kira zaki musu?
In kira su, muna kiran su don Allah su kwantar da hankalinsu su sa rayuwa mai ingantacce a gabansu. Abin da ya faru ya riga ya faru, kamar waɗanda suke ta wajen da aka yi tashin hankali. So waɗannan yanzu da suka sake komawa da waɗanda kuma mun muke tare da su, sun ga abin da ya faru. Kowaye a duniyar nan ya nan ƙasarmu ya yi karatu, wanda yake nesa ma ya yi karatu, don abin da bai taɓa ji ba, bai taɓa tuna ba, ya ji, wani ma ya gani. Don haka ina kiran matasa su sa hankalinsu, su yi amfani da hankalinsu, kuma su tabbatar cewa duk wannan abin da yake faruwa su yake affecting. Don da yawa na lokacin da aka yi gudun hijira a Mobi a ina-ina, wasu tsofaffi maza sun zauna gidajensu da matansu, waɗannan mutane ba su kula da su ba. In sun yi ciwo su sai su kai su kawo musu magani, su kai su ko asibiti ko wani abu, kin gane? amma in matasa ne za su bi su su kashe so wannan abu dun dalilin su ma yasa dole yanzu su tabbatar cewa an zauna lafiya duk abin da zai faru su ki lafiyar nan shine babba don mutum ya baka yanzu miliyan 1 kaji an buga bom a kofar gidanka tun yaushe ma ka watsar da wannan miliyan ka tafi gaba ba za ma ka rike kudin nan ba don za ko ba a kashe ka ba ma watsar da shi za a yi ka yi a dauka wai ka gudu don sai ka ga kaman wani kaya ne so lafiyar nan zaman lafiya shine babba to haka da Allah maza matasa su kulle su toshe kunnen su daga shari jin shari sun ga abin da ya faru in baka gani bane kace baka gani ba amma mun gani ko mu da ba a iya kasa mu ba mun gani ka bude kofar gida ka tawo mutane 20 30 suna zaune a kofar gidanka suna neman inda za su shiga su fake ai wannan ma masifa ne ta haka mu yi hakuri mu zauna lafiya su bari dai tsofaffin su mutu su ba su kuma su ga gida yau shine babba
to su kuma jama'a wani irin taimako kuke son su muku game da wannan dabara na samun zaman lafiya wani irin guduma kuke son jama'a su ba ku domin
da taimakon da muke shine duk inda muka je zaki je irin wayannan wajeje dole zaki ci abinci tambayan su na farko shine abinci roƙon su kai ya kai ma jin mai har wani iri da muke kaiwa wanda mataimaki shugaban ƙasa ya turo walla a je a raba wa mutanen nan su yi shuki don damuna yazo wallahi suka ce ina abinci ba ku kawo mana baban yanzu kan muka ce abinci bai zo ba zai zo wannan mun kawo muku ku yi noma suka ce su za su ci wannan ne kuka ce musu wannan an riga an sa chemicals a jikin shi ba inda suka ce za su san da za su wanke warai da gaske sai muka ce musu to abin da yafi shine su ci shuka wannan in mun koma za mu kai sakon su wajen Alhaji Atiku Abubakar shi zai ya san da zai kuma ina Allah kullum zai turo a taimake su ko da gwamnatin wasu Amerika ba su turo ba ma zai fara ya ce gwanshi ku fara kaima waɗannan mutane
eh to a saboda haka ke kina kira ga jama'a ne masu hali su taimaka don cewa ne
wani taimako warai da gaske abinci dai shine babba don duk abin da zaki ba su mu yanzu abin da muka fi dogara muke son dogara shine a ba su kayan shuka kayan gona su yi noma su koma kaman da maimakon su zauna suna jira a ba su tuwo to su yi abincin da kansu kin ga an ga zama self sufficient zaka iya ma ciki ka sayar ka gyara ɗakin da kake to main abun da muke shine muna nema a taimaka su samu inda za su koma ɗakunan su da gidajen su daga bayan abinci dai sai gida rehabilitation na rayuwa bayan gida kuma sauran abun zai biyo dan makaranta ke kan dai wajen rehabilitation kwanciya da abinci shine main shine muke ta roko a rika taimakon mutane nan kada a dauka a lokacin ya wuce bai wuce ba a wajen su suna da yunwa wanda kin ga zai ce miki zai ci iri ka ai akwai yunwa don haka a taimaka dai a taimaka komai zai wuce a duniyan Allah nan wadda ranar sai labari
wuce an tashi kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don daya
Abinda ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba.
Zuciya mu cire hasada mu zubar da shi. Bashir cutar da mu mu ga yawa hukuma su fitta shi. Ƙasar mu guda daya to mu gyara sai mu kula da shi. Mu bar ƴan hasada wanda ba sa son Najeriya.
Ma da halin yanzu ga Ibrahim ka Almasi Garba da zauren dattawa.
Assalamu alaikum masu saurari barkamu da saki saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya mika sunayen jakadun Najeriya waɗanda ba ma'aikatan gwamnati ba ga majalisar dattawa, wacce ita kuma tun farko ta kammala tsara hukumar kula da arewa maso gabas, inda har ta sanya jihar Filato. Ga sanata Ali Indomi.
Nan da ƙarshen wannan shekara da shi shugaban ƙasa zai rattaba hannu don a samu hukumar a notice gaba ɗaya.
Kungiyar gwagwarmayar Kwato Matan Chibok ta yi watsi da raɗaɗin cewa fiye da mata 100 ba sa son tsira daga Boko Haram. Fatima Kaka ƴar kungiyar ce.
To duk wanda ya faɗi wannan magana da hannun shi a cikin ɗaukan yaran nan, gwamnati ya kamata ta kama shi, dole shi yana cikin su shi Boko Haram ne.
Gwamnatin Kaduna ta ce ta soke kungiyar Shia ta ilzazzaki ne ba mashabar Shia ba. Sheikh Karibullah ya ce fitina da suna addini a Najeriya kan faro ne daga karamar kura.
Sai ya girma ya girma ya yi fadi ya zama gobara tukunna, sannan kuma zo ya za a yi ya za a yi kamar alkiyama ta tashi a wannan lokaci.
Yayin da matar gwamnan Kebbi Dr. Zainab Bagudu ta kaddamar da yaki da cutar sankarar mama, ita ko uwar gidan shugaba Buhari ta sauka ne a birnin Brussels don wani taro. Nasura da Maili Kaimurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka to yanzu zamu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban su ne Professor Adamu Biki, jigo a kungiyar Masihiyan Najeriya, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa, da kuma shugabar kungiyar Musulmi ta taimaka ma mata da matasa, Amira Rabi'atu Sufyan Ahmad. Ga Professor Biki.
Assalamu alaikum. Gaisuwa zuwa ga ƴan uwana maza da mata ƴan arewa. Kowanne tun yin abin da ya ga dama domin ba wanda zai sa baki ya ce kai abin da kai ba daidai ba ne, kai abin da kai ba daidai ba ne. To ya kamata mu ɗauki matakai. Ni burina shi ne a koyawa ƴan makaranta addinin, ba wai ka mai da musulmi krista ba ko krista musulmi, amma a san asalin wayannan addinin da ake da su. Kowa ya sani ya gane. Yadda wato in ka ga mutum musulmi ne ka gane abin da yasa yake musulmi, kuma ba abin da za ka yi mishi ka hana shi. Haka ma krista ba abin da ake kenan ba ko kaɗan. Shi yasa rashin ganewa muke daɗa haɓaka, yake daɗa haɓaka, yake daɗa haɓaka a rasa abin da za a yi na zaman yau da kullum a tsakaninmu. Abin ma ya kai ga muna ta ganin tashe-tashen hankali a cikin majalisa inda muke begen su ne za su yi mana jagora. Nuna mana abin da ya kamata a yi, su faɗakar da mu, su yi mana faɗa a yi dokoki da zai hana irin wayannan abubuwa a tsakaninmu. A'a, a maimakon wannan ana ta yin abubuwan da ba zai amfani jama'a ba. Wani zubin ma an kaga irin mutanen da ke cikin majalisa ba su fiya girga ba. Majalisa na sama da 300 kaga kila mutane 20 ko 40. Ina sauran suka ce me suke yi da ba za a zauna a mai da hankali wajen yi mana dokoki da zai taimake mu ba. Yawanci ma ba su san abin da ya kamata yi don da zai tattauta wa jama'a ƙasar nan ba. Har ya kai ga ana ta faɗe-faɗe game da ƙarin kuɗi da aka yi a budget na tsarin kuɗin shekara mai zuwa da na bana ɗin, duk ya kawo ya dagule ga shi yanzu. Ana nan ana ta jayayya nan da can a ja wannan a ja wannan har a koyi wasu. Me zai sa haka? Ƙasar nan na buƙatar ci gaba ta kowane fanni. Ƙasar nan na buƙatar ci gaba ta kowane fanni. In ka dubi lokacin da muka samu mulkin kai 1960 ne zuwa yau, a gaskiya banda shaidan ci gaba na waɗansu tsirarru ɗaiɗaiɗai nan da can, a ƙasa ita kanta ni ba zan ga wani abu da za mu ci mun yi muhimmi na nuna ci gabanmu ba. Domin duk abin da ma muka gada daga hannun Turawa duk mun taɓarɓare su. Muna nan muna ta rarrafawa ne yanzu mu yi ƙoƙarin ta da su. Babu jirgin sama, babu jirgin ƙasa, ga su nan dai hanyar motoci tun na independent da su muke ta aiki har yanzu.
Ita ma Amira Rabi'atu Sufyan Ahmad ta ce sai fa da zaman lafiya za a samu ci gaba.
Akan abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin Najeriya, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta mu kuma ya yi mu ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban. Inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi ataqakum. Allah tabaraka wa ta'ala ya tilal umumin halitta ku maza da mata da ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban da dangogi daban-daban. amma Allah tabaraka wa ta'ala ke san mu san junan mu san sayar rabe ya san inyamuri ya san Bahaushe da sauran su kun uwa musulmi ya kamata mu miƙe mu tsara kokari mu ga yanda mu ma za mu kwaikwayi irin akan da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana akan zuciya yace wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda yayi imani ga Allah to Allah sai ya kiriyar da shi ma'ana Allah sai ya kiriye zuciyarsa kuma ɗan uwa musulmi halakar zuciya shine halakar dan adam shine halakar aikin dan adam domin Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma yace inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasama wa huwa shahid lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi kuma Allah ya jefa tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din kuma kada mu manta kowanne dan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta ba ka dan uwa musulmi duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya a zauna da dukkan wata halitta da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi a bayan ƙasa a zauna da ita lafiya Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi ka ya halitce ka shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa zuciya lafiyayya ita ce take tunani shin dan uwana ya ci shin dan uwana yana da sukura shin dan uwana yana zaune lafiya kamar yanda nake zaune lafiya domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min al-khair man bai imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma dan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya kaso dukkan wani gida ya samu zaman lafiya idan ashe dan adam din da yake da mummunar zuciya shine wanda baya so a zauna lafiya shine wanda yake kokarin ya tunkuɗa dukkan alkhairi daga dan uwansa sannan mu tsare harshen mu Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lalle dan adam ba zai buɗe baki yayi wata magana ba fati a zaɓe wannan magana akwai raƙayi da asibi a tare da ita Allah nake roƙo a cikin rayuwar mu.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Bayan gana da sakataren tsaron Amurka Ashton Carter yau asabar Firaministan Iraki ya ƙi amincewa da tayin Turkiya na shiga jerin fafatawar da ake yi domin kwato birnin Mosul daga hannun ƙungiyar ISIS. Haidar Labadi ya dage cewa dakarun ƙasar da na Kurdawa da wasu dakarun yanki za su ɗauki nauyin ƴanto Mosul da sauran ƙasar da ke hannun ƴan bindigar ba tare da wata matsala ba. Ya ƙara da cewa idan akwai buƙatar taimako za su nema daga Turkiya da wasu ƙasashe manya da ke yankin. Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya bayyana ƙudurin rage haraji ga Amurkawa da ke rukuni matsakaici da kashi 35 cikin 100. Ya faɗi hakan ne yayin da yake bayyana jerin matakai da zai ɗauka cikin kwanaki 100 yana fadar White House ta shugaban Amurka idan har Amurkawa suka zaɓe shi ranar 8 ga watan Nuwamba mai zuwa idan Allah ya kai mu. Majalisar Ɗinkin Duniya kuma da jami'an kungiyar da take fafutukar wato hana bazuwar makamai masu guba ta sun aza laifin kai hare-haren da makamai masu guba kan Siriya.
Masu sauraro, da wannan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau, ana iya ci gaba da sauraronmu yanzu nan a dandalin voa.com ko kuma voahausa.com. Gobe da safe idan Allah ya kaimu za mu sake fitowa ta rediyo da ƙarfe 6 agogon Najeriya. Yanzu a madadin Sahabu Imam Aliyu da kuma Chubahiro Diodone, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.